أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ إدري لنا بهذا المحضر، ولتعرفي بنظرة تأتي لنا بالزفر. أموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
يا نجاك مسلمين شدنا الله. يو عشرين دقوكو قواتاً ذلكيدا ذلكادا دكدي هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ألف دبو دا دريو دا أربعين دا هدو وان دي 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 دا ها وان دي 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 شاوكو قواتاً جونكو 2023 za mu tashi daga inda muka tsaya a karatun mu na dausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda muke kawo sirar annabi sallallahu alaihi wasallam da istishadi na bi sai da maganganun ashabu siyar waɗanda suka inganta wannan shine zaman mu na 12. Idan ba mu manta ba a zaman da mun ambata a zaman da ya wuce irin izaya da musulmai da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya fuskanta a wajen kafiran Makka, kuma wanda ya dauki gabar tsayawa tsayin daka wajen izaya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai, wanda yake kaiwa ya kawo ya jagoranci duk wani abin da za a yi, ba kowa bane ya face Abu Jahal. Ya kasance babu wani fursa, wata dama da zai gani wanda idan yayi amfani da ita ya ga ya cutar da Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai yayi kokari ya ga cewa yayi amfani da wannan damar. Daga misalin irin haka shine hadisin da Imam Ahmad ya rawaita a Musnad nashi daga wani tsohon mutumi na Bani Kinana, yace naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kasuwar da ake ce mata Zilma Jaziya. Annabi ya shigo cikin wannan kasuwar ya tare jama'a ya cewa ya ayyuhan nasu qulu la ilaha illa Allah tuflihun, ya ayyuhan nasu qulu la ilaha illa Allah tuflihun, ya ku jama'a ku ce la ilaha illa Allah za ku rabauta. Yace a lokacin da yake shiga cikin jama'a yake gaya musu, a lokacin na gaga Abu Jahl ya biyo bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana iban kasa yana watsa mai a jiki yana bude baki wal iyaz billah, yana cewa ya ayyun nasu la yagurranna kuma hadha an dinukum fa inna ma yuridu an tatruku aliyatukum wa tatruku Lat wal Uzza, ya ku jama'a kada wannan mutumin ya yaudare ku wal iyaz billah a bakin shi, yana so ne kawai kubar abubuwan botoku, kubar gunkin Lata, kubar gunki na Uzza. Wannan tsohon yace haka Annabi yake kira, haka shi ma yake faɗa, kuma Annabi ta bude baki ya tanka mai da kalma ɗaya batak sarkin hakuri sallallahu alaihi wasallam. Misalin wannan shine hadisin nan da na gaya muku a zaman mu wancan, wanda aka kawo wanda Imam Bukhari da Imam Muslim suka kawo da wajen Sayyidina Abu Huraira. Wata na Abu Jahl ya zo ya tara jama'a ya ce ayyu ashiru Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wajahu baina zahranikum, kun kuna so ku ga mun har yanzu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana yawo da yana nuna fuskar sa a gaban a cikin ku, suka ce na'am. Yace to wallahi idan na aida shi la ada anna raqabatahu aw ashiru wajahu fi tawadi, idan har na ƙara tuwa da shi sai na shaki wuyansa ko na dauki fuskarsa na goga ta kasa. Suka biyo bayan shi annabi suka zo suka tada annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah a dokin Ka'aba, dokin kofar Ka'aba. Bayan annabi ya yi sallama sai zo sai shaki wuyan annabi a kai afwan astaghfirullah. Annabi yana cikin sallah sai ya to wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wancan na abin da nake kawa ubat bin abi mu'aydin wannan shi kuma na Abu Jahl ya to wajen annabi da niyyar bari ya zo ya kama annabi to wanda yace a ga ya ja da baya ya firgita yana tsoro yana kakkare hannunsa da fuskarsa abin ya ba su mamaki suka ce me ya faru da kai ya Abu al-Hakam yace wallahi na je zan rike shi kenan sai naga an bude naga wani katan rami a gabana da wai suka matsu tsaya suna nema su tsarko ni da aka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin yace laudana min ni la taqaffatu al malaikatu qudwan qudwan da yi an kusanto ni da mala'iku sun kama shi sun jadda tsashi gaba bayan gaba bani mutum ba ta Allah manzo Allah huta sallallahu alaihi wasallam. A misalin haka shine hadisin da Imam Ahmad da Imam Tirmidhi suka rawaita daga wajen Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma yace Abu Jahl yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yazo yitar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah a gefen Ka'aba yana zuwa bayan Annabi ya gama sallah sai ya kalla Annabi yace alam an haka an haza alam an haka an haza alam an haka an haza shin ban hana ka wannan bautar da kake ba shin ban hana ka wannan bautar da kake ba so uku ya faɗa haka Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce mishi komai ba bai amsa mai da komai ba sai ya kalla Annabi ya ce laqad alimta ma bi nadin asaru minni kai ka san cewa a dukkan makan nan babu wanda ya kai ni tara jama'a ni nake da ƴan majalisa idan nasu zan yi hada su su maka tijara Annabi bai bashi amsa ba nan da nan shi kuma ka san idan aka tsaya Annabi Allah bai shi nan da nan sai Allah ya saukar da ayar yace Allah ya saukar da ayar da take cewa falyad'u nadiya sanad'u zabaniya kalla la tu'i wasu wa qatari yace ka gaya mishi falyad'u nadiya ya kirawo jama'a sa da yake tunanin cewa zasu abin nan zasu taimake shi cutar da kai mu kuma sanadu zabaniya mu kuma za mu kirawo masu jiran gidan jahannama su ga mai zasu da su duk wanda ya taba min kai kuma zai ga abin da za a mai rataka wajen sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sallam annabi haka ya ci gaba da hakuri baya taba ba su amsa akan duk abubuwan da suke yi wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo wucewa ta majalisin da su Abu Jahl suke kawai Abu Jahl ya tashi tsaye ya kama yana sakin baki a haƙin manzo Allah kasan mu malaman mu suna cewa haƙin Annabi ba a cewa zagi sai ka canja kalmar zagi sai ka ce sakin baki ya kama yana sakin baki yana fadan munanan da kausasan maganganu duk maganar da ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi bai bude baki ya bashi amsa ko ɗaya ba Annabi ya wuce ya tafi ya kyale shi shi ma Abu Jahl ya karasa ya tafi cikin wajen majalisar su ya zauna saboda haka bayan ya zauna ashe akwai wata baiwa ta Abdullahi bin Jada'an da take zaune a ɗakin ta tana jin duk maganganun da Abu Jahl yake ga Annabi ba a dade da haka ba sai ga Hamza bin Abdul Muttalib yayin mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga farautarsa tare da shi yana ya zo cewa yana wasa wukan farautarsa yana wasa ta ya kasance ma'abocin farauta ne kuma mutum ne jarumi da a zamanin ba wanda ake shakka kamar sa in kuma kace sai Sayyidina Umar radiyallahu anhu kawai sai wannan baiwar ta Abdullahi bin Jada'an tace mishi ya Aba Umara wannan shine laqabin da ake wa Hamza bin Abdul Muttalib tace baka ji abin da Abu al-Hakam bin Hisham wato Abu Jahl ya faɗa ga Muhammad dan uwanka ba hakika ya ga yana zaune suna zaune a gefen Ka'aba Muhammad ya zo wucewa ya kama ya gaggaya mai maganganu marasa daɗi shi kuwa dan dan uwanka bai bude baki ya amsa mai da komai ba yi shiru ya tafi kyale su nan da nan sai ran sayyidina Hamza ya baci lokacin bai musulunta amma yana ganin ya za a ce dan dan uwana dan dan uwana za a taba ka menene jinyo mai haka karfin zumunci wanda gabanin musulunci kaga yadda ake girma zumunci mu kuma musulman kuma gashi ne da muke wasa zumunci Allah ya kiyaye mu abin ya baka mai rai sai ya juyo sai ya nufi majalisi inda majalisar da su Abuja suke zama yana zuwa yana dudduba ya ga Abuja ya to bai tsaya ko ina ba sai ya tsaya daidai kan inda Abuja yake kawai sai ya dauko wannan makamin nasa na farauta kafin ka ci mai tsara akan Abuja kafin ka ce mai sai ga jini ya fito yace atastumuhu wa ana ala dini wa aqulu ma yaqulu kai ne zaka zage shi ka zage annabi sallallahu alaihi wasallam ka saki baki ga annabi bayan ni Hamza ina addinin sa kuma ina fadan ma abin da yake fada fa ankir zalika in sadata idan ka isa ka ce mun kufa in ka isa kai ka ga abin da zan da kai nan da ne sai mutane daga cikin Banu Makhzum kabilar su Abuja kenan suka kokarin su zo su kawo mai dauke shi da kansa yace a da uwa ba umara ku kyale baban umara ku kyale shi fa inni wallahi sababtu bana akhi sabbatan qabiha ku kyale shi wallahi na saki baki ga dan uwansa mummunan sakin baki da abin da yamin ya cancanta kaga wannan kalmar da yace ina kan addini sa ina fadin abin da yake fada yana cewa ya musulunta saboda haka nan da nan sai Quraysh suka fahimci cewa fa Hamza ya musulunta kuma wannan Hamzan abin tsoro ne dan haka bari su rage izai da suke musulmai saboda sun san shi kai zai daga musu hankali malaman tarihi da sira suka ce bayan sayyidina Hamza ya musulunta ya koma ya fadi wanda ya aikata wannan abin ya koma gida fushin ya sauka daga jikinsa sai hankalinsa ya dawo kansa sai ke cewa ni fa ɗaya daga cikin shugabannin Quraishawa ne to kuma gashi na bude baki na ce na shiga addinin da Muhammad yake shin ina nufin kenan na bar addinin iyaye na da kakanni na kenan da dai in yi abun wannan kunyar gwanda a ce mutuwa ta zo su dauke ni abin yi ta yawo a zuciyarsa har ya bude baki ya ce Allahumma in kana allazi sana'atu rashidan faj'alta dhiqahu fi qalbi faj'al li makhrajan mimma waqa'tu fihi Allah idan abinda na aikata din nan abu ne mai kyau abu ne na shari'a to ka tabbatar da gaskiyar nan a zuciyata ka sa ya tabbatu a zuciyata ka ce yayin daga cikin wannan damuwar da nake ciki da nake cewa aka ce yayi bacci ya kwana wani irin mummunan dare da bai taba samu irin wannan ba bacci yake zo masa shedan sai waswasi yake kawo mai a zuciya ka bar addinin iyayenka da safiya tai sai ya kasa sukuni sai ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya kai dan uwana hakika na shiga cikin wani irin zullumi na abka cikin wani lamari da na kasa gane menene gaskiyar abun shin abinda kake kai gaskiya ne ko sabanin gaskiya ne ina son in ji magana daga bakinka malamin sirri suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya ya yi mai wa'azi ya tunatar da shi Allah ya yi mai bushara da aljanna ya yi mai magana har sai da zuciyar shi ta karbi musulunci take anan wajen ya bude baki yace ashhadu annaka sadiqun na tabbatar kai mai gaskiya ne wa ma uhibbu anna li ma azlata samai wa ana ala dinin awwal ba ni son wannan girgijen da ranan da ta fito ba na so ta sauka ina kan addinin iyayena ina son kuma kan addininka nan da nan ya sai yayi kalmar shahada ya karbi musulunci a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ya buga waka kasuma wanda yake larabawa iya waka har ya buga waka yake cewa hamidullahi hina hada fuadi ila alislam wa ad-din alhanifi lidin jaa bi ijaa min rabbin aziz tahaddar ad-dam'u zillib alhasifi rasa'il jaa ahmad min hudaha bi ayatin mubayyanatil hurufi wa ahmad mustafa fina muta'un fala taghshuhu bil qawli al'anifi fala wallahi nuslimuhu biqaumin walamma naqdi fihim bisyufi. Abinda yake cewa hamidullaha hina hada fuadi, na gode ubangijin da ya shiryar da zuciyata ilal islami, zuwa ga musulunci, wa dinil hanifi, wanda shine addini mai kake. Iza tuliyat rasailuhu alaina tahaddara dam'un zillidi bil hasifi, idan aka karanta mana sakon Allah subhanahu wataala, ba mu san lokacin da hawaye yake gangarowa ba daga idanuwanmu. Lidinin ja'a min rabbin azizin, wani addini ne wanda yazo daga wani ubangiji mabwayi. Khabirun bil ibadi bihim latifi, masani daga dukkan ayyukan da bayi suke yi, kuma ya tausasawa bayinsa. Rasailu ja'a ahmad ja'a ahmad min hudaha, wa in su sakonni ne da Ahmad yazo mana da su wannan shari'a, kuma suka zo mana bi ayatin mubayyanatul hurufi, da ayoyi da suke bayyana harufansa. Wa Ahmad Mustafa sallallahu alaihi wasallam fina musa'un, Ahmad shine abin zabi a cikin mu, muta'u kuma shine abin bi a cikin mu. Dan haka kada ku tsaya ku ce za ku ringa fadan wani su munanan kalamai akan sa. Ku sani mun rantse da Allah ba za mu saka muku manzon Allah musulma muku shi ku tutar da shi. Idan ku kuka sance kuka kuskura kuka zo za ku tutar da shi, zamu hukunta ku da takubbal shi annu. Kasan gurzo ne mana. Saboda haka da musulunci sayyidina Hamza sai ya ƙara bude wani fage na sanya mutane suka ringa shiga musulunci. Babu wata kabila da take cikin garin Makka illa face sai ka je ka tadda wasu ko wani daga cikin wannan kabilan yazo ya karbi musulunci, namiji ne shi ko mace ne ko wani gungu ne. Da Quraysh sai ga jama'a ƙara shigowa suke, sai suka ƙara zage dantse, suna kokarin kiyaye, suna kokarin katangewa wanda zasu yi katangewa kada su shiga musulunci, suna kokarin kuma tutarwa da fitinarwa da wanda suka san sun fi karfin su, ko in suka shiga su fitar da su, ko kuma kafin su shiga aka ga alama wani zai shiga su wahalar da shi, sai mai izaya, mummunan izaya. Da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga irin bala'i mai tsanani da imtihani mai girma da yake fuskanta musulmai, kuma ba shi da karfin da zai iya taimakawa kansa, amma shi irin su Abu Talib suna nan suna kiyayewa, babu wanda zai iya taba musu mallan Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma sauran musulman wani su ba su da wanda za su iya taimakon su, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su ya ce, ina ganin abin da ya kamace ku, ku tashi ku bar garin nan ku tafi wani gari da ake ce mishi Habasha. Fa inna biya malakun la yuzlamu ahadun indahu, a Habashan nan Ethiopian yanzu kenan, akwai wani sarki wanda shi wannan sarkin baya yadda a zalunci wani a inda yake. Ku tafi. Saboda haka Annabi ya ba su umarni su tafi zuwa Habasha. Hakan ta faru shekara na biyar bayan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sauran kusan shekara bakwai a hijira daga Makka zuwa Madina. Imamu Ahmad da Imamu Al-Baihaqi sun rawaita hadisi daga wajen Sayyida Asma'u binti Umaisi, ta ce lokacin da musulmai suka ga abin da suke ciki na kunci da bala'i mai tsanani, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yana da ƴan uwan da suke kiyaye sa, su kuma wa'annan ba su da ƴan uwan da su kiyaye su, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu, ku tafi ku yi hijira zuwa ga Habasha, akwai wani sarki wanda baya yadda a yi zalunci a inda yake, ku je ku tattara a wajen har mu ga abin da Allah zai yi. Tace muka tattaru muka tafi Habasha, muka zauna a gari mai daɗi, gida mai daɗi, muna makwabtaka ga mutum mai kirki. Daga cikin wanda suka fita akwai Sayyidina Usman bin Affan tare da matarsa Sayyida Ruqayya matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai afwan da Esther da matarsa Ruqayya ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan akwai Abu Salamah ibn Abdul Asad da matarsa Ummu Salamah bintu Abi Umayya, sannan akwai Ja'far bin Abi Talib da matarsa Asma'u bintu Umaisin, da Abu Zaifatu bin Utbah bin Rabi'a da matarsa Sa'adatu bintu Salim, da irin su Zubair bin Al-Awwami da Mus'ab bin Umairin da Abdurrahman bin da dai sauransu, da jama'a da yawa suka tafi. Da suka wuce suka je suka isa Habasha, a cikin su akwai wanda ya tafi da matarsa, a cikin su akwai wanda shi kuma shi kadai ya tafi babu iyalinsa. Bayan sun isa basu sun zauna, sai wani labari mai ban mamaki ya zo musu. suka ji labarin cewa ai baki ɗaya mutanen Makka sun yi sujada. Nan da nan sai suka dauki me ake ce mai suka zaci cewa kowa ya musulunta. Nan a san da mutanen Makka sun musulunta me muke jira nan da yawa daga cikin su suka kamo hanya suka dawo izuwa ga Makka. Amma hakikanin magana ba musulunta suka ba. Wani abu ne ya faru suka yi sujada nan shine abinda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaita daga wajen Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yace wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul najm da ya karanta suratul najm da yazo daidai wajen sujada sai yayi sujada daga sujudan da annabi babu wani wanda yake garin Makka wanda bai sujada ba yana ganin annabi yayi sujada kowa ya tsugunna yazo yace babu wanda yayi sai mutum ɗaya ne wanda ya ibi ƙasa kawai ya dungura kansa ce akan wannan ƙasa yace yakfi ne haza wannan ya ishe ni yace shi kuma wannan wanda bai sujada ba wallahi na ganshi ranar Badar an kashe shi annabi ne sallallahu alaihi wasallama ya karanta suratul najm yayi sujada da yayi sujada gaba ɗaya jama'an suka yi sujada wannan hadisin haka zalika Imam al-Bukhari ya rawaita daga hanyar sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kanta suratul najm ya sujada mutane da aljannu da kafirai da mushrikai kowa da musulmai kowa ya sujada subhanallahi to da labari ya je wa sahabban annabi da suka hijira daga Makka zuwa Habasha cewa dukkan ƴan Makka sun musulunta akai sun yi sujada sai suka yi tunanin ai dukkan su musulunta suka yi saboda haka sai suka kamo hanya suka tawo Makka to amma kuma ba musulunta suka ba to amma me yasa suka yi sujada Allahu a'lam mai abinda ya furin jayi abinda malamai suka ce shine annabi ne ya karanta suratul najmin nan sai da yazo kuma ya karanta kuma kafirai suna jin abinda yake faɗa kuma har aka zo suka ji wata kan tsawatarwa da tsoratarwa da Allah yayi a cikin suratul najm tun balle karshe karshen ayoyin da suke cikin wannan sura saboda da ainihin lamarin kafirai ba sa yadda a yadda ma su ji alkur'anin nan fatawa jinin suke kar ku ji alkur'anin nan ko wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadha alqur'an wa laghaw fihi la'allakum taghlibun kafirin suke ga ɗan uwansu kada ku yadda ku yadda ku saka kunnan ku ku ji wannan alkur'anin hatta kai ga matsayin da idan annabi ya zo na kanta alkur'ani a inda suke sai su dinga ɗaga murya suna surutu dandan kada yadda su ji to wannan karin shi kuma sai annabi ya shammace su kai ya fara karatu kuma Allah ya rike zukatan nan suka tsaya suka ji saboda haka ana zuwa sujada ce wata kan uwa ta Allah ta fujir ruhikan nasu jikinsu dukkanin suka yi sujada dole wani zai ce sujada dan dole wani mutum wannan shi yake na maka idan Allah ya so za a musulunta baki daya walau sha'a rabbuka la'amara man fil ardi kulluhum jami'a da ubangijinka ya so duk mutanen da suke duniya su musulunta amma bai so bane ba ko wannan kuma saboda haka suka tawo Makka na ga muku mutane da yawa daga cikin sun tawo Makka sai da suka ƙara so Makka suka zo suka tara ashe ba abin da suke tunani ba haka yake ba bari ma dai akwai tsanani da yafi wannan duk wanda ya baro mu Habashan nan ya tawo Makka daga wanda ya sai ya bari dare ya tsala sannan ya shigo gidan iyalinsa sai wanda zai kira wani wanda zai rufa mai asiri da Allah barka kai ni gida a matsayin ni abokinka ne ka a gani saboda sun gane cewa abun ba yadda ake tunani bane ba kuma daga nan wajen suka tarar cewa ashe bala'in da suka bari ma wannan ya mafi wanda da suke ciki nan wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma tara sai ce ku hakura ku koma to a wannan koma ta bi kaga hijira so bi aka hijira daga Makka zuwa Habasha a wannan koma ta bi mutane guda 80 ne suka tafi maza da mata tsakanin maza da mata mutane 80 ne suka tafi Imam Ahmad ya rawaita daga wajen Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika mu zuwa Habasha mun kai kusan mutane guda 80 tsakanin maza da mata a cikin su akwai Abdullah ibn Abbas dan akwai irin su Ja'far bin Abi Talib da sauransu ya kira da mutane da yawa wannan kenan da suka je da suka yi tam Habasha babu abun tsoro a wajen suka bauta wa Allah ba sa jin tsoron komai da suka samu suka ga sun aminta sun samu gida mai kyau sun samu kwata mutanen kirki sai sayyidina Abdullahi bin Haris bin al-Qais bin Sahmi ya rubuta waka zuwa ga musulman da suka zauna a Makka waɗanda suka yi saura a Makka da basu biyo su ba zuwa Habasha a cikin waka yana dan kwadaitar da su ne su ma su baro wahalar da suke sha daga Makka su dawo zuwa ga zuwa Habasha saboda nan ne za su samu guri mai kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin waka yake cewa ya rakiban balligh anni mughalghilatan man kana yarju balaghallahi waddini kullu mri'in min ibadillahi mutahadun bi badri makkata makhurun wa maftuni anna wajadna biladallahi wasi'atan tunji min az-zilli wal mihzati wal huni fala tuqimu ala zilli al hayati wa khizyin fil mamati wa aibin ghayra ma'amuni inna tabi'na rasulallahi sallallahu alaihi wasallam inna tabi'na rasulallahi wa tarahu qawlan nabiyyi wa alu fil mawazini alik azabaka bil qawmi allazina tagaw wa aizan bika an ya'alu fa yaduguni yace ya rakiban ya kai wannan mahayin dokin da yake kan hanya yake tafiya ballig anni mugalgilatan ka isar da wannan sakon da ake kaiwa daga gari zuwa gari wanda mu me ake ce mashi ya tsunce sako daga gari shine fast ne ko tele menene to shi kuma alamshi shine mughalghil sai ce balig anni mughalghilatan ka isar da wannan sakon zuwa gare ni man kana yarju balaghallahi waddini wanda yake ne wanda yake bidar sakon Allah da sakon addini kullu mri'in min ibadillahi mubtahidun bi badil makkata duk wani mutumi da ka sani musulmi kaskantacce ne shi a cikin garin Makka makuhurin abin rinjaye ne wa maftuni abin fitinarwa ne an wahalar da shi an fitar da shi ka gaya waɗanda suke shan wannan wahalar na Makkan nan ka gaya musu inna wajadna biladallahi wasi'atan haƙiƙa mun zo mun samu wani mun gane cewa ashe duniyar nan garin Allah mai faɗi ne idan nan ka sha wahala tashi daga inda kake shan wahala ka tafi inda yake da daɗi ko yace garin da muke ciki yanzu tunji mina zulli tana kiyaye mutum daga kaskanci wal mizati da kaskantarwa wal guni da gulakantarwa fala tuqimu ala zillil hayat sauke da ku dawama a cikin kaskancin rayuwa wa khizyin fil mamat kan ku yadda ai muku wulakantacciyar mutuwa wa aibin ghayr ma'amuni kan ku yadda ku wanzu a cikin aibi da ko da yaushe ba ku aminta ba at any time za a iya kawo muku farmaki ku to zuwa gare mu inna tabi'na rasulullahi mu fadin nan mun bi umarnin manzon Allah mun tona wa tarahu qawlan nabi su kuma wa'incin sun yadda maganar manzon Allah bi ma'ana kafirai wa alu fil mawazini ali sai roki Allah yace ya ubangiji alhiq azabaka bil qawmil ladzina tagaw ka isar da azabaka ga mutanen da suka yi taurin kai ga manzon Allah wa aizan bika kuma ina neman tsari gare ka an yi alufa ibni kada ka yadda ka dauka ka su kai matsayin da za su iya zalunta ta ko su zalunci wani na da Qurayshawa suka ga cewa musulmai sun sabu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun sami gida na aminci sun tafi gare da hankalinsu a kwance suna bautawa Allah ba su jin tsoron fitina mai fitina ba su jin tsoron cutar mai cutarwa sai suka ga cewa ya kamata su aika wa da Najashi sarkin ina Habasha cewa ya san yadda zai ya aika musu sabon annabin nan saboda haka sai suka aika sai Abdullahi bin Abi Rabi'ata al-Makhzumi da Amr bin al-As al-Sahmi suka aika su zuwa ga Najashi da fadawan Najashi Imam Ahmad Imam al-Baihaqi su rawaito daga Asma'u bint Umayyah mata wace ce na fara yanzu Ja'far bin Abi Talib barakallahu fi ita ce matar Ja'far bin Abi Talib ita take ba da labarin abinda yadda suka kasance cikin aminci da kwanciyar hankali a Habasha take cewa mun sauka a gida mai daɗi mun kusance a makwabtakar sarki Adami tana cewa lokacin da Qurayshawa suka ga muna cikin kwanciyar hankali sai suka aiko wa Najashi ga mutane guda biyu masu iya daɗin zance suka tare da kuma hadiyya sauta a kawo Najashi wannan kisa sai mu ce mishi can hanci ko kuma tace abinda suka bayar a kawo masa da shi ga jama'arsa abinda yake da wahalar samu ne a garin Makka shine jemammiyar fata suka tara jemammun fata masu yawa suka aiko suka ce idan kun je abin da muke so da ku kafin ku yi kafin ku yi magana da jashi kafin ku yi magana da wa'annan fadawan nasa kar ku yadda ku fara zance su ku raba musu duka wa'annan hadiyoyin namu kada kuma ku yadda najasi ya kirawo musulmai ya magana da su har sai kun fara roƙansa cewa ya ba ku wa'annan musulman ku dawo da su zuwa gida shi kuma da Abu Dalibi amma ya san Sayyidina Ali ya ga wannan kokarin da kafuran Makka suke yi dan a dawo da sabon annabi su ci gaba da yi musu izaya shi ma sai ya rubuta waƙe na bai ka san shi akwai zalaɗa shi shi ma wajen baitika ina ji satin da ya wuce mun karanta baitikan nan nasu ko haka ma ba gaba ina karantawa duk yawan nasu wannan lamiyar tasa malaman balaga suka ce tafi mu'allaqat kalmomi na fasaha da gwaninta a larabci ga yi kokari a same ta mana saboda haka me yake suna sai ya aika mai da waƙe shi ma a wannan waƙin yana kokarin ya shajja'a shi ya ƙara encouraging din Najashi akan cewa ya tabbatar da musulmai a inda suke kada ya sula masu zuwa ga waɗannan kafiran su dawo da su za mu tsaya nan zuwa sati ne zuwa mu daura daga inda muka tsaya ba ta masa sati Amin. 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 Amin.